Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 3 ga watan Mayu na shekarar 2022 zamu magana ne akan cin zarafi a makarantu. Haka yake masu sauraron mu, muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta jiyo mana daga masu ruwa da tsaki akan wannan batu na cin zarafi a makarantu, walau tsakanin ɗalibai ko tsakanin malamai da ɗalibai. Sannan zamu ziyarci filin mu na ƙwalama, sai a kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Saurare, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna a zauren tattaunawar mu, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Isaba kam da saki saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Jamila Ahmad Medamma da kuma malamin Misbahu Ishaq Abbas. To a yau za mu tattauna ne akan matsalar da ake fuskanta a makarantu, ya Allah na boko ko kuma na addini, inda ake samun malamai suna wuce gona da iya wurin hukunta yara ba tare da la'akari da shekarunsu ko kuma irin hukuncin da ake badawa ba. A yan kwanakin nan an samu matsaloli ko kuma in ce kasakasai irin waɗanda aka samu malamai sun zarce hukuncin da ya kamata a ba yaro idan ya yi laifi ko kuma idan ya saba, ko kuma yakan kai ga mahaddalabai ma isu suna iya zaluntar ƴan uwansu ba tare da hukumar makaranta sun sa ido su ga menene ke tafiya tsakanin su ɗaliban ba. Kuma wannan matsala ba ta ta'allaka ko ta tsaya a makarantun boko bane, hatta ga makarantu na addini ko kuma wurin kiwon lafiya irin na gargajiya da ake kebewa, musamman irin makarantun da ake cewa na koyon gyar hali, ana samun irin wannan matsalolin inda ake duka na fitan hankali ko kuma a kulle dalibi wanda ake ganin cewa shine hanyoyi na horo domin ya samu ya gyaru. Malamai, sai irin waɗannan bayanan da nayi, waɗanne ne za ku iya kawo mana misalan waɗanda kuka sani ya faru a inda kuke a matsayin wai an yi ne domin a kawo gyara akan tarbiyyar yara? Wani fara da malama Jamila.
To an fi sanin waɗannan abubuwan da suke faruwa gaskiya ba sa dacewa. Za ki gani kamar ni a kwanaki akwai wanda na san ma ya faru a wani makaranta. Shi mai gadin makaranta ne ma ya dake yara, wanda kin ga ba hurumin shi bane dan ko malamai ba a ba su cewa su dake yaro ba. Shi yaron yayi laifi ba wai ba a dukan shi bane, a'a, amma ya kamata a san yanda za a yi a horatar da yaro, ba wai ta fannin wai duka ba, musamman ma dukan da suke masa na fitan hankali. Zaki ga har sun raunata su ko sun illata su. Gaskiya wannan irin abubuwan da ake bi da cewa.
To yanzu malam Musbahu, kaman kwanan nan aka samu yaro dan shekara 1 da rabi, wato shekara 1 da wata 6, wanda saboda azabtarwa da ya samu daga wurin malamarsa ya sha dukan da ya kama har da aka kai shi ma asibiti ma bai ja kwana ba, aka rasa wannan jariri dan har a lokacin jariri ne. Me kake ganin saboda horo, wani irin laifi ma kake ganin ya kamata a ce an duki yaro ma?
gaskiyar magana wato irin waɗannan abubuwan sukan faru kuma ba karamin kuskure ko illa bane ba irin wannan hukunci da malamai kan yi wa yara kanana to amma ya kamata mu tambayi kanmu menene ya haifar da wannan irin samun dama irin wannan hukunci da su malamai suka yi na farko dai akwai sakaci da gozin iyaye na biyu akwai kulawa ko kwaikwayo na wata dabi'a ta wasu al'umma waɗanda ba irin jinsu mu bane ba abin nufi a nan shine mukan kwaikwayi dabi'a irin ta malam bature mu dauko ta mu ce za mu irin ta in ba kwaikwayin dabi'a irin ta malam bature ba ina kai ina daukan yaro dan shekara 1 da rabi ko dan shekara 2 sai za ka shi makaranta a wannan lokacin yaro yana buƙatar kulawa ta mahaifiya da mahaifinsa yana buƙatar jin dimin mahaifiya yana buƙatar kulawa ta musamman ga mahaifi
dan wanda ba zai iya hakuri ya dinga kula da ɗan karami me kashi da tsari
a gaskiya ba zai yi ba to idan har ta kama kuma ga an kai yaran wannan makaranta kai da haka maka amma na ci haka maka sai ka tsaya ka duba ka kankantar wannan yaro kamar kai ka haife shi zaka so ai wadanka haka ai ba zaka so ai wadanka haka ba ka azabtar da yaro ka daki yaro dukan da zaka mai kusan jihar ta ko ce zaka nemi rayuwarsa ina amfani irin wannan abu so gaskiyar magana kuma wadannan abu ba wai makarantun boko kadai ke faruwa ba azabtar da yara har da makarantun irin na addini da makarantu da wayar irin gine gyara harin kamar da kace dinnan wato irin inda ake kai kankararru maimakon a gyara yaro to sai a saki bata san ga yaro a saki bata an dake shi an buki shi bugu ya suma
ba wani inda zai samu sauki
to kin ga
kullun cikin azaba
yawa maimakon a yi mai nasiha a gane da shi cewa abu kaza da kake ba mai kyau bane ba abu kaza da kake ba mai kyau bane ba an dake yaro an fitar da shi daga hankalinsa ya farfado ya dawo in aka saki shi sai ta koma zai so gaskiyar magana a wadannan abubuwan suna kamar yanda kake cewa suna faruwa a makarantu na boko suna faruwa a makarantu da addini suna faruwa a guraren gyara halinka wanda wannan shi kansa wani abu ne wanda gwamnati da iyayen kasa ya kamata sai da maka irin wannan abubuwa saboda shi da kake gani ba na wanda suka haifa bane dan kowa ne
to da yake ban samu malamai da na tara a cikin zauren na halin yanzu don gabatar da wannan shirin ba amma a hankali da tunani shin wani irin horo ya kamata a ba yaro misali wanda yake daga shekara biyu uku wanda aka saka a makaranta zuwa shekara goma kuma wa'in sira ba za a yi don jan hankalin shi ko kuma ba shi tsoro wurin daina abin da yake wanda ba a so ba tare da an kai ga an illata shi ba.
To dai misali tukuna yaro dan shekara biyu uku bai kamata amma a ce an kai shi makaranta ba in za a koyar da shi malamin da zai koyar da yaron da ke da wannan karancin shekaru na farko shine mahaifiya babu wani malami zai wuce wannan idan ko har an kai shi makaranta don a koyar da shi. Za mu iya tunawa da wani irin horo da ake mana lokacin muna yara sai a ce maka gadudunan duk yaran da kashe mai gadudunan yana jin tsoro amma wai ka azabtar da yaro da duka ko da yunwa to gaskiyar magana kana kara kangar da shi ne kana kara nuna mai da ya zama kangarari ya zama ya gallabi mutane ya girma nasiha jawo yaro a jiki in ta kula a ce mai gadudunan amma duka ko a ce azabtar da yaro da yunwa ba zai sa yaro ya dawo ko kuma ya aikata abin da ake so ya aikata ba
to ni a nawa ganin ma ai shekarun ba wai yayi karanta bane da yawa ka san mostly zaka ga iyayen suna aiki so dan an kai yaro makaranta shekara 1 da wata 6 gaskiya bai wani sauri ba malaman ne da kila za a bincika kila za a samu kwakwalwa ko su wanda suke shan wani abu dan ban ga dalilin zai sa yaro dan shekara 1 da wata 6 da ke shi ba shi yaro an kashi dan ka tarerriye shi ne iyayen shi suna can dan kai ma sana'a kake ake biyan ka dan ba kyauta suke yi ba
su ba za ka iya ma karka zo ba
to ya kamata su ma masu irin wuraren wani dan kin kai wa shekara 1 da wata 6 wasu ma zaki ga crèche ne so ya kamata su ma masu makarantar su dinga duba yanayin mutanen da suke sawa
haka
a dinga duba kwakwalwansu dan dole akwai wani abu da ke damun su dan yaro dan shekara 1 da wata 6 ai shi ba mu kima da wani magana da zaki
dan ko magana ma bai ta gama nuna a bakinsa
abin nan to kuma ya zama na cikin lalura ne yasa aka kai yaron dan ina ga ba uwa dai ne hankali da zata yaki shi dan ta kai ta kai shi makaranta a wannan shekarun
sai ne anya malama Jamila saboda ai ku matan ne kuke son ku yi baccin safi saboda haka kun kosa in dai yaro ya kafar shi ya samu ku tura shi makaranta ko ta koma ta yi bacci
in dai uwa ba ta yi aikin komai ko ba inda take zuwa ta kai yaro makaranta ai na bakin musbahun bata kyauta ba saboda a shekara 1 da wata 6 ma ina ga ko nuno ba a cire yaron nan ba amma in dai da dalili aka kai shi ba laifi bane dan ko kin ga ko ni a misali zan iya miki misali da ni ban shekara ba na fara makaranta amma a lokacin mutane suna da sauran hankalin su
aka gaya miki
aka gaya mu haka din ne a lokacin mutane da sauran hankalin su amma yanzu mafi akasarin mutane gaskiya sai a
wato saboda akwai matsaloli na rayuwa ga mutane wani lokaci damuwa yakan yi wa shi ila malamin har ya ga cewa ga dama ya samu da zai
huce ta damuwa sai ka huce ta kai ci
akan yaro
da wata 6
gaskiya fa
me zaka dauka a jikin shi
to akwai malaman da suke cewa bai kamata an kawo musu amanan yaya kuma su ma a matsayin iyaye ne suke ba kuma ku dinga bibiyar su kuna cewa dan me suka taba yayanku saboda haka har ana kai su ma wurin yan sanda suna cewa ai kuna dai kawai to zata su ne
to yaya in an dake danka a makaranta kai sai ka je ka kai dan sanda ai ana dukan yaran ba wai ba a duka ba ni ina cikin misali in ga miki ni ko yaro naka da ka ba zan je makaranta ba amma akwai dukan da za a mai shi makarantan gabaɗaya ma sai na kai su ba ma malamin ba
haka
akwai abu ginin horon da zaki ma yaro na hankali dan yaron ki yazo gida yace an dake shi ba wani abu bane sai ki bincika ki gani ba ma sai kin je makarantan ba zaki ga shike da lifi yaron amma akwai dukan da za a ma yaro da ke kanki ba zaki
ya dawo yana zazzabi ko an fafasa jiki ma
to sai ki diddigi ki je ki ga dalili da yasa ba wai da fada ba sai kije dan in kika je kina ma kije ki tarar ba hakan bane amma sai ki bi in kika je kika ga lalle akwai hujjan cewa an yi ba daidai ba sai kai abin da zaka dau hukuncin da zaka dauka
to akwai irin tsare-tsaren da ake koyarwa a makarantu na horon malamai a da lokacin da akwai makarantar horon malamai ake cewa teachers college wato akwai tsari wanda ake cewa ga irin ma idan an yi laifi ga irin hukuncin da ya kamata a ba yaro akwai kuma idan ya abin kirki ga ma irin sakayya da ake bada wanda ake shi mishi incentive to halin yanzu ko kila saboda an kashe wa'annan abubuwan ne malama ba sa shiga cikin wannan tsarin ya zama kaman ba wani ka'ida kenan na malam Musawu kuna ganin kaman ba wani ka'ida kenan ake bi wurin horon kawai da abin da ya zo wa malami ne kaga wani budalar an ka ganta kai ka san ko jaki aka daka
to kin ga kin yi maganar ada akwai makarantu na inda ke cewa teachers college wato makarantun horar da malamai yanzu babu wani makarantar mafi akasarin malaman da suke koyar a makaranta ba su da ilimin koyar da yara domin a irin wannan makarantu da ake na horar da malamai ana koya wa malaman hakuri da waɗansu dabaru da za su bi in yaro ya laifi su gane cewa yaro ya laifi ga kuma yadda za su bi su hukunta yaro ko kuma su sa yaro ya daina wani abu da yake yanzu ga kurin malaman da ake ɗauka koyarwa kurin sun gama jami'a ne ko sun gama kwalejin ilimi kurin ba aiki zo kai aiki a baka 10,000 ko 10,015 ga zafin kudin da ake baka ɗan ne ga zafin an tara maka yara masu taurin kai ga zafin gidanka ga zafin rayuwa to raka lokacin da yaro bani ma zai daki katako ko daki kato bulala ya dinga zanga dawa yaro ba zai bare sani ba sai in ya aikata wani abu daga baya dawo yana da na sani mafi akasarin lokacin da in kike bibiya mafi akasarin irin waɗannan matsalolin da ke samu na azabtar da yara ko bugun yara ya wuce ka'ida bayan da yin bugun yayi bugun in da kake sani zai ga miki yana da na sani me yasa ya aikata kana
Madalla yanzu kuma sai filin kwalamarin Madalla masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar
a misali ko a matsayin ku na iyaye akwai wani tsari da kuke ganin na horon yara misali kai ka ce ana cewa yaro dododo ya danganta kuma da shekarunsa to ga manya da suka fara tasowa da an ce zamani ya canza iyaye malaman suka ce wai yaran ba sa jin magana
gaskiya ba sa jin magana
eh to kamar a kutun da kowa iyaye ne kuma kowa a gida ka san cewa ya yaro yake yanzu hakuri yake yi shi da me kuke ganin za a ba malaman shawara ga hanyoyin da ya kamata su bi wurin a tafiyar da maganan yaro mara ji kuma idan yaro ya laifi
bari mulki baya cikin waɗansu masana ilimin rubutacciyar waka akwai wani marubucin waka da yake cewa yaro kamar malaya ne shi ba ai majanyi ne na amana game da tarbiyya ita tarbiyya an ce daga take farawa to yanzu a gidan ba ta faruwa saboda yaushe ma da mahaifin da mahaifin suka zauna suka ba yaran tarbiyya
su ma suna neman tarbiyya
aka yawo an dabe su a yara an watsa su makaranta malami a makaranta idan ya zo aiki kuma yana aiki misali a ce idan makarantar kuɗi ne mai makarantar nan shi kuɗi kuɗi yake so ba ruwansu da abin da yaro zai kuɗi yake so shi ko malami da yake koyarwa kamar yadda muke ana ba su dan ihsani dan gangane wanda bai ta kara kada ba yaran nan ba su ganin su da kima ko da mutunci iyaye mata da suke kawo ƴaƴansu makaranta nan iyaye ake bai don ya kawo ƴaƴa makaranta kullun ga ƴaƴansu suke karku bari a wani taba waye dake ka me yasa ka aka maka suna da nuna wa yara soyayya
ko wato sun sa ido sosai fiye da yanda ya kamata
a kotu din soyayya da iyaye suke sa ƴaƴansu gurin ta fita hankali wanda ma take ƙara sankarta yara to ni shawara nake badawa a nan gushi ne in ma dai malami idan yaro ya zamanto cewa ya zamanto baya jin magana yana nema karfin sa amma dai ya gaya go mai makaranta cewa ko dai ka dauki mataki akan wannan yarowa ne ko kuma idan koyarwa ne duk da na san cewa in ya ce dole ne koyarwa akwai masu nema da yawa sanar
ko kuma ya ce a canza mai aji
a canza mai aji to ai annabi sun zama aji kenan
ko kuma shi ne makarantar ya ce yaron ya koma gida
yawa a kira iyayen yaran nan a zauna tsakanin iyayen yara da malamin nan ya gaya musu ga akwai da dan kuci kafin dan kuci ai dan kana bin makaranta kudi bai kamata danka ya zo ya bata ya gobata iyayen wasu ba ya kamata kungiyar iyayen yara su wasu tsaya tsayin da ka sa idan maka wannan abu idan har aka samu yaron da yake baya jin magana in ba ku sa idan mu zai bata tsaron yaya zai koya musu anan da ake abin da ke tafiya ku anan da ake samu yaran da suke koya wa ƴan siyar da suke da innocent
da san komai ba a koya musu hukun abu to amma kamar yanda ya faru ga wannan shi wannan wanda dan jaririn da bai wuce bai kai shekara biyu ba ma ai kaga wannan kamar ba za a iya cewa yaro ne maraji ba to irin wannan me zai kawo mutum kuwa ya irin wannan anya sai da gidan akwai wani magana
a kwalwa ya kamata yanzu ana duba kwakwalwa mutum
gaskiya
saboda kin ga yanayin yawan shayayen ga yanzu
malamin da damuwa
yawa sun zo saboda yanda ya fada cewa saboda karancin kuɗi ba su iya daukan kwararrun abin ma'aikata a wurin sai su dauko saboda za su ba su kuɗi kalilan kowa suka samu ko sai su yi employing issue zo yana aiki a wurin to in kin kallon wannan maganar da kyau in ba mutum yana da dan tabuwa a kwakwalwa ba ai yaro bai shekara 1 wata 6 me za ki daka a wurin
kuma ba a sa ido gina shi yasa
kuma masu makarantar wani sa'in su ma suna protecting nasu interest ne
wato suna inda abin da zai shafi
yawa saboda neman su ne cewa makaranta ana biyan kuɗi ba kadan ba malami da ake biyan shi dan kuɗi kadan yazo ya kawo karan yaro wani kila ma yaran shi a makarantar da ba sa ji sun kai 10 a makaranta daya to shi zai gaba zai iya kiran iyayen yaran
wato kila kila shi malamin duk wannan kudin da ake samu bai samu kila albashin su bai kai na dalibi daya ba
eh na ke ma kin san ba wani biyan su dan ana daukan kwararrun malamai ma ba za su iya biyan su ba gaskiya so saboda wannan kudin shi da yake kallon da iyayen yara ke biya zai ga cewa ai gare asarar malamin gobe ma zai ƙara samu wani araha tunda ba kudin arziki suke ba su wasu dauko su kawo
kuma ba rubuta ake bisa ka'ida cewa dama in malamin wani yayi kaza ba an bata mishi suna in ya je wani makarantar ba za a dauke shi ba
zaki ga shi
saboda ba mu da wannan tsarin
ko PTM ma da yake magana aka zo zaki ga cewa su malaman ba su ma so su faɗa ƴaƴan suna da laifi in kika ga ma dai ai magana wani yaro na da laifi
wato sun fi son su dada dawo iyaye kullun cikin faɗin alheri
kika yaron ki ya zo ma yana rashin ji ki je ki yi magana ma a makarantar ce ki haƙuri yaro ne to yaron ki yana yin ba daidai kin kai makaranta ma ƙara an ce ki haƙuri yaro ne to ya za ka yi duk da bai kai ne za ka yi kokari a gida to iyaye wasu suna iya kokarin su a wannan na peer group da yake magana kai kana ta kokari akan yaranka
to tsararrakin juna eh wani
ya kuma ayoyin da yake a makaranta yafi yi da su tabbaye da kai
to yanzu da kika yi magana ma akan ayoyi akwai iyayen da zaki ga sun tura ƴaƴan tun safe har sai karfe 6 za su dawo can za su yi komai ilimin su ne tarbiyyar su ne duk wani abu na mu'amala
na yaran ba su makarantar nan da suke hada kenan har islamiya
eh wayansu kuma har da su lesson da sauran zaki gani yaro dai baka san yaya girma ba
irin wannan makarantar gaskiya ni ban ma cika fin goyen baya ba na fi so yaro ya dawo gida Allah ba shi ka gan shi ya canza ya tafi islamiya duk da dai ba za ka hana ba amma dai yawanci zaki ga suna kokari dai daga safi hanyar mana amma idan mutum yana abu tun guda daya tun safi hanyar ma akwai gajiya
ina ganin kamar yakan kawo
wasu malaman ma zaka ga ba
can sa ba iyayen sa ba
sa yana environment dai tun safi wani ba zai yi dawo gida ba shi da ya dawo gida kafin ki sani bacci
ai ko babban ne
weekends ma haka ba su da lokaci kai ma kanka baka da lokacin da ka ja da
gaskiya kuma karshen mako ba sa wannan saboda haka zaki ga yaran ko dai da sun maida hankali akan ilimin ko in ce karatun tsakanin su kuma da iyayen su babu wannan dangantaka bi karfi din saboda basu ba su sun girma tare da su
kin san wannan ma ana ma maganar wai private school kenan
to makarantar
gwamnati ma
zaman kansu
to makarantar gwamnati ma ai abin ya fi haka saboda shi wannan wai private din ma wai har ma yara suna da gata makarantar gwamnati ma ina ruwansu da me yaran suke abin da ya sha
musu kai wannan tunanin ki ne
a'a gaskiya ba abin da ya sha musu kai din
ina nufin ma sa ido din akan maganar tsaurara horo din ya fito kamari a makarantar
a makarantar masu kuɗi a makarantar da ake biyan kuɗi don makarantun gwamnati ba su wani horon yara ba su wani
sai ba
su cika saboda aikin ne gwamnati ke biyan su kuɗi shi kuma wannan ke kina aiki ma wani ne a anytime yana iya cewa ki tafi ya sallame ki
makarantun allofa inda ake samun malami shi ma zai jibga ya jibga zai ma iya gaya miki cewa idan malami ta sanadiyar dukan da yayi madalibi ya mutu aljanna zai shiga ina da makaranta addini zaki ji an ce a malami idan ya hukunta da kowane irin duka ya mishi ko da ya sanadiyar mutuwansa shin in ma ya mutu ma a daidai wannan gaba zai shiga aljanna
sai ka ce malamin ke da aljanna
to wato a wannan gaba dai ko abin zan ce shine iyaye laifin hand kan iyaye ne tunda iyayen nan su suka turo kake iyayen nan suka yi islamiyyar nan kuma ita kanta islamiyyar nan kuma kanta islamiyyar nan ba ka take su ba
haka
kudi ake biya
su
kuma masu koyarwa mutane ne suna da daman su ba daidai ba
wasu ma san fana bokon tsada
amma kamar yadda nace idan bera da sata da dawa da wani hakan nan malami ba zai hakan yaro ne duk kansa ba
gaskiya
hakan nan ba zai yi ba yaron nan a dubi irin tarbiyyar da ya samu daga gida dan ni ina da yakin ko da tunan cewa tarbiyyar daga gida ake samun ta idan iyaye sun tabbata cewa sun ba ƴaƴan su tarbiyya ne kyau to ba za ta kai ga haramin da kuka samu karanta ba to in ta kai ga an kana buka ya kamata dai su malaman nan su yi hattara su gane cewa dukan nan ba shi ne zai sa yaro ya yi abin da suke so su yi ba
musamman duka a kai ma da suke yi
to baya ga wannan kuma magana na malami da dalibi inda ake samun wuce gonar iri wurin hukunci akwai tsakanin madalibai su kansu wato manyan su da ki kanana saboda karfi ko kuma saboda ikon cewa ba a jin su daya ba eh suna gaba musamman wannan yana faruwa a makarantun kwana inda ake samun
hannu jika ka dawo
to amma yafi zafi dai a makarantun kwana inda babu idan iyaye kullun suna tare da junan su ne kun san irin wannan abin ya faru a Maiduguri inda aka samu manyan dalibai suka
yanka
dai har suka ga an yanka wuya gaskiya kamar za a ce al'ummar mu ta fara shiga rudu kuma an samu a Lagos ma inda shi ma wani daliban manyan shi su ma suka dake shi da manyan shi da ma tsararrakin sa aka ce wanda suka dake shi ya kaga shi ma ya rasa ransa saboda dukan da aka mishi da wayansu abubuwa da yawa da yake faruwa a jihohi wayanda suke mu kusantan mu irin wayannan abubuwan waye za ku dora wa laifi ko alhakin faruwar haka
gaskiya hukumar makaranta saboda kin ga dani makaranta kwana ne kuma alhamdulillah lokacin da makaranta ba na ji wani nau'i da irin azaba da ake azabtar da wayanda manya suke azabtar da yara ya san wasan ne
dan manyan aji
eh manyan
azabtar da wake so seniority
za a yi maka bugun
dawa
yo Allah cika a saka cika bokitin karfi da kasa ke san abin da kike sha garuwa irin
eh ka dora daya sai ka sa sanda tsakani eh dan garuwa
kana da shekara 10
amma na kasa
ana bugun ka mutum 20 ko mutum 10 prefect za su zo su zage ka suna maka bugun wulakanci makarantar da Benedict a san Benedict san
kuma makaranta san san da wannan
san san da wannan a buge ka bugun akwai lokacin da
kamar horan sojoji
aka buge wani yaro wallahi tallahi sai dai su mu yaron nan fado wai daga san Benedict wannan abubuwa suna faruwa ana cin fuska da cin mutunci da takura wa yara kai idan aka fuskanci cewa riga da kake sawa ma riga ce mai zuwa ce wannan daga gida ne hage fito in Allah da akwatin ka sai an buɗe duk abin da ka zo shi ɗan ajin gaban da sai sun kwace sun cinye a fakka da yunwa a gullakanta ka a dakika da daddare kana bacci a kada kai
to haka da daman kai ƙara
in kai ƙara abin zai maka hukumar makaranta gaskiya da kwanci laifin hukumar makaranta sai su suke dauri musu su suke ba su goyen baya cewa idan aka ba su karfi wataƙila za su iya juya aka na makarantar yara makarantar da abin da aka ɗaya za su yi
wata saboda kuna fin karfin masu hukumar makaranta
yawwa
sun haɗa da taimakon
ɗalibai yawwa a yansu dai ni da zama da na ji ajin babban aji gaskiya ban irin wani abin ba saboda na san irin azaba da na gani na san irin wahala da na sha da sauransu
malama Jamila me za ki iya cewa akan irin haka
ai duk abin da ya faɗa haka yake da laifin makaranta saboda ba abin da za a cikin makarantar da musu sani ba to shi horon da suke a makarantar sun mafi makarantar saboda shi su ainihin makarantar ba za su yi maki abu haka ba ni makarantar da nayi gaskiya akasarin boarding school ne amma horon nan bai kai haka ba saboda suna sa ido gaskiya sosai yanzu yawanci gaskiya wasu suna shaye-shaye duk yawancin su kwaya ne saboda ya zaka dauka abu ka yanka wuyan yaro kana cikin hayyacinka ai malam Uzba na san ko a lokacin ku da ake wannan dukan baye wannan
ba
saboda lokacin din mutane na da hankalin
su amma da dala dai kan
to Jamila dai ta yi kudin goro ta ce tana ganin akwai matsala a cikin kwallon ta amma menene amfanin kungiyar malamai da iyaye wannan PTA din nan da ba a samu in an samu irin wayannan matsalolin a kawo kan teburi a
kina gani da sun ga muke cewa su kansu makarantun suna koyi laifin wasu yaran saboda ba su san makarantar su yi bakin su
saboda iyayen za su
yawwa ba su makarantar su yi bakin su na su rasa dalibai saboda su fa masu makaranta interest din su kudin nan kowanne irin yaro za a kawo shi komai lalacewan shi
to koda makaranta za ta karbe shi allone
koda an ci an kore shi
ni dai abin da zance shine anan wato ya dai zama mana izina tunda gashi mun gani ya fara mai duguri ya fara
yana ma kan fada wani kuma ba a fada bane
ya fara kuma inda muke kusa da kuma yana fara ku sani to ya zama mana izina iyaye mu sa idanu ku dinga bibiya muna bincikar makarantun da ayyuka suke zuwa suna da kudarsu
na meke kuma faruwa a rayuwarsu
kware da gaske da meke faruwa
kuna gana ya kamata a ce an fito da wani tsari ko hukunci ga duk wani malamin da ya wuce gona ga iri ko kuwa dai a bar shi a hada ta
a gaskiya ya kamata gaskiya a fito da hukunci a samu idanu a musu iyaka in baka ba abin ai gaba ka bai gidi ba mu san abin da zai faru nan gaba
a dai kokari ma a da da wannan horar da su da ake yi
da ya hanzarin katse shi yanzu ne za mu je filin kwalamar mu
muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa a cikin wannan zauri namu malama Aisha barka da zuwa
barka ka dai assalamu alaikum masallari
malama Aisha yau muke da shi a cikin zauran
war gida yau za mu koyi yanda ake hikima wato da wasu suke kiranta da tsatsafa kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya abinda uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shine flour sai sukari sai ɗan gishiri sai ruwa uwar gida zake zo ki hada flour ki da gishiri da ruwan ki kwaba kwabin uwar gida ana so ya yi ruwa bayan yayi ruwa uwar gida shi ba mai kauri sosai ba kuma shi ba ruwa ba daidai uwar gida zaki zo ki samu tsinken ki na yin hikima uwar gida idan a lokacin ne zaki fara amfani da wannan tsinke sai kin hora shi zaki sa shi a cikin mai ki sa wutan kadan man yana dan gasa shi sosai ki bar shi a ciki kamar ya samu awanni a ciki kamar awa biyu ko daya sai ki dan bashi ya horu sosai uwar gida to daga nan sai ki ta amfani da tsinkenki uwar gida in kin sa mai yayi zafi uwar gida zaki saka wannan man ki bashi a ciki shi ma yayi zafi sai ki riga dauko shi kina dangwalo wannan kwabi uwar gida zaki lura idan kika sa wannan tsinke na ki kake bari ya shiga ciki sosai zaki bashi ne yayi rabi da rabi na wannan kwalliya yayi rabi da rabi yake tsomo shi ki medo shi cikin mai zai ki saki kina dan sassaka shi haka zaki ga ya dan liƙe in ya dan liƙe miki sai ki dan sassaka shi haka zaki ga ya sauka sai ki ƙara dangwalowa uwar gida haka har ki gama tuyan ki ya ki riƙa barin tsinken yana dan yin zafi sannan sai ki dangwalo uwar gida wannan tuya ana yin ta amare ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi ko a yi wa oga ya je office da shi ko a nan gida a sha shayi da shi
to madalla masu sauraron mu da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.